إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 27 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan June shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 41 cikin jerengir darusa daga littafin As-siyasatu ash-shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya walafar al-imam ash-shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangije gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da ka'idojin shugabanci da riƙon amana da rabon arzikin ƙasa da sauran abubuwa wanda gaba ɗayan shi Malam Ibn Taymiyyah yana mana sharhi ne akan fadin Allah inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil-'adl inna Allah ni'ma yu'idukum bih inna Allah kana sami'an basira to yanzu ya gama yin bayani akan kashi na farko na wannan littafi bangaren fadin Allah inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah subhanahu wataala yana umarninku da ku maida amanoni zuwa ga masu su waɗanda suka ba ku ayinda muka je bayani akan shugabanci da rabon mukami da sauransu wanda a takeice yake nuni zuwa ga cewa wajibi ne bayar da amanar da aka daura wa shugaba shugaba dake shugabanci amana ce Allah ya daura mishi duk da yake ayan kamar yadda muka ji a baya aslan ta sauka ne akan batun wato mukullin Ka'aba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa su Uthman ibn Talha bayan an yi fathu Makka wanda a da mutane suna ta gogoriyo suna so ya babbasu kamar mutanen gidansa irin su Abbas da makamantansu sun yi tunanin ko zai kwace wannan aiki na wato kula da security na Ka'aba ya danka wa mutanen gidansu to Allah ya mashi umarni cewa ya maida wannan amana zuwa ga masu ita haka kuma kamar da ba cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addil amanata ila man itamanak wala takhun man khanak kamar da amana zuwa ga duk wanda ya baka amana kuma kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yake cewa wannan umarni ya ummu jami'al amanatil wajiba al-insan wannan umarni ya game dukkanin amanoni waɗanda suke wajibi akan dan adam tun daga misali amana irin ta shugabanci wanda aka baiwa shugaba ya ji tsoron Allah akan talakawansu saye musu abin da ya kamata amana ta aure da ake dauka a ba miji har malamai suka ce ita kanta mace Allah ya bata amanar wato al'aurata amanar budurcinta da abin nan dinta haka amana ta ajiya ko jingina ko bashi amana ta makwabtaka amana ta sirri da zaka gaya wa wani amana ta karantarwa a wajen malami wajibi ne ya ji tsoron Allah ya maida amanar fadin gaskiya da yin abin da ya dace amana da za a baka kai mai gadi a gidan wani alhaji ko a wani kamfani ko a wata kasuwa ko a wani waje da ake gadin motoci amana da zaka baiwa bakanike ka kai mishi motar ka tafi ka batta wajibi ne mai maka da amana kai ya zalunce ka haka tela da zaka bashi yadin ka haka ainihin wato masu zama a gidajen haya amana ce ta masu gidan a hannunku haka masu tuki dukin motoci ko keke nafe mai kawauku ko babura duka amana ce ta masu wannan dukiyar haka malaman makaranta masu koyar da yaya a makarantun islamiya da boko duka su ma amana ce a hannunsu haka kamar Ibn Kathir yake faɗa kusan kowane mutum akwai amana a kansa kisa Allah ya annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati sannan kuma kaji cewa wanda da yake rike amanan nan rana alkiyama zai biya ta kamar da ba cikin hadisin Muslim da manzo Allah yake cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha hatta yuqtassa al-shatil jamaa min al-qarna za a maida amanuni ranar alkiyama kowa abin da ya ci na amana inda ya samu tasgaro ko ya gaza ko ya rashin gaskiya ko ya zalunci ko ya sama da fadi ko ba baki ranar alkiyama sai a maida wannan abu annabi ya ce hatta akuya mai kaho da ta tunkuyi maras kaho ranar alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya biya ta don haka al'amarin ba kankani bane Allah ubangiji ya tsare mu to bayan da mallam ya gama waɗannan tattaunawa akan wannan bangare na farko na aya shine inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha daga farkon littafin har zuwa nan abin da yake magana akai kenan yanzu kuma sai ya ce faslun wa amma qawluhu ta'ala wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli fa inna al-hukma bayna an-nasi yakunu fil-hududi wal-huquqi wa huma qismani fal-qismu al-awwalu al-hududu wal-huququ allati laysat liqaumin mu'ayyanina bal manfa'atuha li-mutlaqil muslimina aw naw'in minhum wa kulluhum muhtajun ilayha wa tusamma hududullahi wa huququllah mithlu haddi qutta'i tariqi was-surraqi waz-zunati wa nahwihim wa mithlu al-hukmu fil amri wa mithlu al-hukmu fil umuri as-sultaniyya wal-wuquf wal-wasaya allati laysat li mu'ayyanin fa hadhihi min ahammi umuri al-wilayat ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من اماره بره كانت او فاجره فقيل يا امير المؤمنين هذه البره قد عرفناها فما بال الفاجره فقال يقام بها الحدود تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفي مالا يا اينهن واتو cigaba da bayani yana cewa faslun ga wata gaba yace wa amma qawluhu ta'ala ka gare fadin Allah a ƙarshen ayar a kashi na biyu na ayar da Allah yace wa idha hakamtum bainan nasi kuma duk sanda za ku yi hukunci tsakankanin mutane an tahkumu bil adli wato Allah ya amurukum an tahkumu bil adli yana umurtar ku anan ma ku yi hukunci da adalci malamai suka ce wannan al-khitab na hakamtum الخطاب هنا موجه الى الولاة والامراء wannan umarnin ana fuskantar da shi ne zuwa ga shugabanni da jagorori da kuma duk wani wanda yake wakilcin su kamar da Imam al-Qurtubi yake fara cikin tafsirin sai ya ce wai dukhulu fi zalika ghayruhum bil ma'na idan shugaba ya baka wani mukami ma'ana gwamna ko sarki ko chairman ko wane ne ya nada ka kaza shugaban yan sanda alkali an nada ka principal wato dai wani shar'iyya aka baka wani legitimate office wanda karkashin wannan officein kana da salahiya kana da karfin shugabancin zartarwa da yanke hukunci da bayar da horo da ba da doka da oda a bisa iya farfajiyar abinda wato dokar ta halasta maka to idan kai ma ka shiga karkashin wannan ayar haka ita wancan bangaren na amana ya shafi kowa adaul amana amma ya fi karfi akan shugabanni wannan kuma ya shafi shugabanni ne kadai dan wani ba zai ce bari ya je ya yanke hukunci ba bari ya je ya an kama ne ya sata bari yanke mai hukunci an kama ne ya zina bari mai hukunci a ba zai zama fauda kenan to Allah ya ce inna allaha in ay wa idha kamtum bainan nasi an tahkumu bil adli malamai sai magana akan karshen ayar da inda Allah yake cewa inna allaha ni'ma ya'idhukum bi inna allaha kana sami'an basira munasabar cewa Allah yana ji yana gani ku tabbatar da cewa duk abinda kuke yankewa na hukunci hukunci da duk wani kulla kulla da kuke yi na yin ba bakire ko sama da fadi ko canza gaskiya ko zalunci to Allah fa yana ji yana gani kowa ya dinga sa wannan a cikin kwakwalwarsa san da yake yin wani zalunci ko wani hukunci wanda ba haka Allah yake so ba sawon a cikin gidanka ne a ofishinka ne a gargashin yancin dokakka ne kai ne shugaban yan agaji shugaban yan Castilia shugaban yan Karota ne kai commissioner yan sanda ne DPO ne principal ne ballantana kuma sauran manyan su gwamnoni da ciyamomi da sarakuna da sauran su duk wanda yake hukunci ya dinga tuna cewa inna Allaha kana sami'an basira Allah yana ji kuma yana ganin abin da kake Allah ka sa mu cika da imani malam yace fa innal hukma bainan nasi yakunu fil hududi wal huquq hukunce hukunce da ake tsakankanin mutane suna kasancewa ne fil hudud akan iyakoki da Allah ya ginda yace kar a tsallake wuri kaza to idan mutun ya girin gidi shi ya tsallaka sai a yanke mishi hukunci wal hudud wal huquq da kuma haƙoƙin haƙoƙi da Allah ya hana a tsallaka haƙoƙi kala uku ne akwai huquqin lahi akwai huquqin nasi akwai huquqin daula akwai haƙoƙin da suke na Allah ne irin imani haƙƙi ne da Allah ya barwa kanshi dole kai imani in baka yi ba kai kafirci to ka taba haƙƙin Allah da sauran ibadoji akwai haƙoƙin da na mutane ne kamar ka shiga cikin mutuncin su ko ka saci dukiyar su akwai kuma haƙoƙin da na daula ne shine karye wata doka ko ta yarjejeniya da aka yi a zaman ƙasa kamar leƙen asiri in mutun yema wata ƙasa leƙen asiri ya taba haƙƙin daula ne yanzu kamar mutum idan ya je misali yanzu ya cinnawa kasuwa gobara to yanzu duk da ya taba haƙoƙin bayi amma ya taba haƙƙin daula dan ya taba tattalin arzikinta da sauransu to sai ya ce wa Huma Kismani wajen yanke hukuncin akwai hukunce hukunce iri biyu فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين أكوي وصف كنشو كنشي دا وصف حدوجي ودن دا بانا وصف متانيني نمسممبا بانا وصف بني كما يدى مكا أمبتا واتو سنزما نمسلحة دكا الأماني بل منفعتها لمطلق المسلمين أمفانين إرى إرى ودنن واتو كنشو كنشي دا حقوكي ندكا مسلميني aw nau'in minhum ko kuma ya shafi wasu sashi na musulmai wa kulluhum muhtajun ilaiha dukkanin musulmai suna da bukata izuwa ga wannan haƙƙi ko tsayawa iya wannan iyaka wato samma irin wannan su ake kira da hududullah wa huququllah su ake cewa haƙoƙin Allah ko haddojin Allah mislu kaman qutta'u haddi mislu haddi qutta'i tariq kamar yanke hukunci ga yan fashi masu tar hanya masu fashi da makami armed robbers wasurraq da masu sata lafazin asurraq jam'i ne na sariq daga saraka yasriqu as-sariqa as-saraqa akan ce kuma as-sariqa ma'anan shi kamar yadda suke fada shi ne sata kamar yadda din ne fada cikin asaya shine mutun yaje manja ila hirzin mustatiran fa akhadha malan li ghairihi wanda yaje cikin wani wuri da aka killace aka rufe aka sa makwado yazo ya sadada mustatiran ko ya bi duhun dare ko ya yi mamaya san da ba a ganin shi amma dai cikin tsari yaje dauki abin da ba nashi ba malan malan li ghairihi idan ya dauka ana kallon sa kuma wanda zai fisga kiran shi suke ce mushi mukhtalis ko mustalib ko muntahib muntahib sune kamar irin ana zanga zanga wanda suke diban ganima sai yan wawa su yan kura baki sarrabo sai wawa kamar irin da in ana wata hayaniya sai wani kawai su zo su fasa shaguna ko su ga wata mota da kaya su fara diba suna guduwa to wannan muntahib ne ko mustalib wanda zai kwace wani abu ya ruga da gudu irin yan kwace da yan fisge ko yan sane duk waɗannan a urfi na mutane barayi ne amma a istilahi na shari'a hukuncin su ba ɗaya bane da na barawo idan kuma yana da wani abu da zai nuna maka kamar makami sannan ya kwace shi ake ce maghasib dan kwace to da aka bu jami'in sai a ce sari kamar da ake cewa abin nan fasik fasaka sarik saraka ai fataha sariqun saraka kamar da ake cewa fasakatun
ko ace kamar da ake cewa fasikun fusaq sai kuma ace sariqun surraq to da irin shi ne yayin amfani anan surraq kamar da ake cewa fasiquna sariquna saraqatun fasaqatun sariqun fasiqun fusaqun shi ma sariqun surraqun ina fata mun gane wannan to yace da kun hukuncin barayi daga ga barayi maslaha kowa ne ba wanda yake so a mai sata ba ta shafi wani maslaha mutun ne kwaya dai ba wazunat da kuma maslaha ta yin hukunci ga mazinata shi ma maslaha ce ta duka al'umma domin kamar yadda hana sata kiyaye dukiyar mutane yana matsayin ɗaya daga cikin kulliyatul khams to shi kuma kiyaye abin nan hana zina yana da alaka da ma kulliyatu guda biyu akwai batun kiyaye mutunci a ciki ko kuma batun kiyaye nasaba kuma babu wanda yake so a yi zina da wani nashi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan saurayi bayani a ciki cewa a cikin hadisi cewa zaka so a yi zina da mahaifiyarka a zaka so a yi da kanwarka a zaka so a yi da yarka a zaka so a yi da kaza dinka a to wannan da kake nema ka yi zina da ita ita ma tana da da tana da binnan wa ko kani tana da siriki duk tana da waɗannan wanda suke binnan din ta suke jin alfarmata a tare da su asalin abin da ka yake redo babi musamman ko fasli akan zina ma fasali abin da ake da zubi da zina daga cikin shine kamar yadda malamai suke cewa alwatul khali min almulki washubha shine mutun ya tara da matar da bayi da mallakarta kuma babu shubha akai mallaka tana faruwa ta ɗayan hanya biyu shine kuma da Allah ya faɗa cewa walladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kaga ala azwajihim mallaka ta hanya aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma wanda suka mallaka ta hanyar wato jihadi wato bayi kenan to babu dayan wannan sanan kuma babu wata shubha shubha shine mutun ya zakke wata mata da tunanin wanda ta halasta gare shi ne kuma wanda zai tare da wata mata kwance a mashimfidin abin nan din shi bedroom din sa tunanin matarsa ce ashe ba ita bace ko kuma misali mutun ya je a aure irin mata take tana da twin sister sun yi kama da juna yazo ya yi wata mu'amala ta kai ga har ya auka wannan twin sister din ba tare da ya sani ba to wannan shubha ne ba a ce mishi zina amma dole za ta yi istibra'i kuma dole zai biya ta sadakin wannan taki da ya mata daga baya idan al'amari ya bayyana to kuma akan ce az-zunat kuma akan ce idan mata ne a ce zawanin zawani zani zunat zaniyatun zawanin Allah ka tsare mu da wannan bala'i to zai dode magana akan su a gaba wa nahwihim da makamantan waɗannan kamar ƴan luwadi da ƴan lesbians da sauransu irin waɗannan barna wa mithlu da kuma al-hukmu fil umuri sultaniya sauran hukunce da suka shafi al'amuran shugabanci administration kamar wato decision making wato qararat yanke hukunce ɗaukan doka da mataki da kuma yin gaba-gaba wajen yin abu me ya dace a yi a harkar ilimi harkar lafiya harkar tsaro tattalin arziki al'adu kafa hanyoyin samar da wato ayyukan yi da raya ƙasa da gine-gine da samar da magani da tattafai samar da wuraren wasanni na yara ko wuraren abin nan kasuwanci kasuwanni duk abin da dai aka san zai zama mashari wato ayyuka na raya ƙasa wannan ma duka kowa na da maslaha akai kowa yana da maslaha kan a samu wutar lantarki a samu hanyoyi a samu asibitoci kasuwanni a samu tsaro a samu magani rigakafi a samu yadda za a tallafa mu gajiyayyu da marayu da marasa ƙarfi da duk sauran abubuwa ko ta samar da ayyukan yi ga ƴaƴayen al'umma wanda ƴaƴan gwamnati ne bayan sun gama makaranta da masu suna da abin da za su da sauransu duk waɗannan mashari ɗin na da kuma jihadi a gwamnatin musulunci da abin nan tawzif wato empowerment na talakawa duk wani a cikin al-hukmu fil umuri sultaniya wato administration and decision making, shi kanshi shugabanci din. Wal wuquf, da al'amarin waqafi, wato dukiyoyi wanda mutane suka bar su a matsayin waqafi, sawa'un waɗannan dukiyoyin ayin ne, kuɗi ne haka, currency, ko kuwa wasu aqar, wato properties kamar makaranta ko hostel ko rijiya ko wani company ko wani mashru'i. Wal wasaya, da kuma wasiyoyi, wasiya da wani da wani abu cewa yayi wasiya ayi kaza da dukiyar sa. Allati laysat li muayyanin, wanda wannan waqafi ko wannan wasiya ba a yi su ga wasu muayyan ba, an yi su ne kawai don gwamnati ta kula da su. A kasashen da aka san muhimmancin irin wannan abubuwa, musamman kasashen Larabawa da sauran musulmai, zaka ga akwai ministries ko kuma wasu abin nan, abin da ake cewa MD G ne ko MDA, bin me suke ce mishi, department and agencies, suna suna wanda suke kula da wannan. Misali yanzu aka ga akwai Minister of Education, wanda kashin ta akwai abubuwa da dama. Misali akwai SUBEB, akwai NUC, akwai JAM, akwai WAEC, ne ko duk wannan hukumomi ne suke kashin, suke kashin ma'aikatar ilimi. To haka a ma'aikatar da suke kula da, misali mu dauka zakka da waqafi ko mecece ma, ana samu haka inda suka san muhimmancin waɗannan abubuwa. Amma lalasafi shadid, mu kasashen mu akwai rangwame game da wannan. Allah shi kyauta. To ya ci gaba da cewa fa hadhihi min umuri alwilayati, waɗannan suna daga cikin dukkan ayyuka na shugabanci. Wali hadha qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, daka sayyidina Ali, Allah ubangije kara masa yadda yake cewa la budda lin nasi min imaratin barra kanat aw fajira, mutane ba makawa gare su, mutane za su rayu sai sun samu shugabanci. Al'umma ba ta yiwa babu shugabanci. Za mu zo insha Allah akwai series na lectures da muke fata za mu yi akan shugabanci da da'a da tawaye da makamantansu, musamman saboda irin rigingimu da suke tasowa, kokarin fahimtar ma yaya manhajin salaf yake game da wannan al'amari, da kuma tarihin yaya al'amura suka faru, da bayani akan wasu waɗanda suke kokarin sai sun wulakantar da darajar wasu a wannan ƙasa ta Najeriya, suna sukan malamai waɗanda suke malamai ne na Allah, duk da yake ba a tsarkake su daga kurakurai, amma su suna so su wancakalar da komai saboda zalunci. To wannan ya zama mas'uliya, dole sai an tattauna akan wannan mas'ala don fito da ababe fili. To insha Allah a wannan lokaci za mu yi kokari mu tattauna gurgudan hali akan theory na leadership, a yadda yake a musulunci, da kuma yadda yake ma a wajen musulunci, a sauran bin nan, wato a sauran adabiyyat wanda ba na musulunci ba. Insha Allah gurgudan hali abinda Allah ya huwace mana, da abinda muka da tsintsinta a cikin dan kwantataccen bincike irin namu. Sayyidina Ali yake cewa dole ne mutane su samu shugabanci abin nan, wanda yake ko dai na adalci ko ba na adalci ba, amma ba za a zauna haka nan kawai babu shugabanci ba, ba zai yiwu ba. Dan in babu shugabanci, to al'amari kuma sai ya fi lalacewa fiye da yadda ake, fiye yadda kake ganin shugaba ya zama wato mara mutunci ko mara adalci ko mara kirki ko azzalimi. To idan kuma babu shi, abinda za a yi kuma sai ya wuce haka, abinda za a yi na rashin imani sai ya wuce haka. Faqila, sai aka ce ya amiral mu'minin, ranka ya dade, hadhihi albarra kad arafnaha, mun yadda idan ka ce shugaba mai adalci mun fahimta, amma fama balul fajira, to ina maganar shugabanci ko daula wata ke azzaluma, ita kuma ya kake nufi? Sai yace tuqamu bihal hudud, ko yaya ne za ta sa a tsayi da haddi, za a dinga kafa doka, za a dinga yin abin nan, wato hukunce, wa ta'manu bihas subul, sannan kuma hanyoyi za su aminta, za a samu aminci a hanyoyin da mutane suke bi, mutane za su dinga tafiye-tafiyen su, su kai su kawo lafiya lau, su je wannan gari, su je wancan. To kaga mu a kasashen mu ba za mu fi kowa fahimtar wannan, domin rashin samun aminci a cikin garuruwa tafiye-tafiye ba karamin bala'i bane. Bayan Allah subhanahu wataala ya tsara dan adam a bisa yadda Allah ya tsara shi, dan adam dole ya tafiye-tafi, baya iya zama wuri daya. Akwai masalih din rayuwarsa da suke tirsasa mishi, sai ya baggarun su, sai ya je wani gari, sai ya je nan, ya je can. To haka ce garuruwan nan ba sa shugowa, fita daga birane zuwa wasu garuruwa bai yiwuwa. To kaga bala'i ya tabbata kenan. Allah ubangi je kawo mana sassauci, Allah ya kawo mana ainihin wato rangwame a cikin rayuwarmu. Yace wa yujahadu bihal adu, sannan za a yi amfani da wannan ainihin wato yanayi a yaƙi abokan gaba. Sarakuna koda azzalimai ne, to zaka ga za su yaƙi abokan gaban musulunci. Sarakunan da aka yi musamman na Banu Umayya bin Abbas, suna zaluncin, suna komai, suna dandanawa musulmai kuda, amma kuma ba sa kyale kafaran ma, ba sa kyale kafarai. Da zaran wani abu ya taso, za su shiga gaba su ji kanjifin karfi su yi abin da ya kamata. Duk da ba wai dole ya zama a garin yin hakan talakawan su na jin dadin su ba. Wa yuqsamul fai, kuma za a raba arzikin kasa, za a raba arziki na al'umma, kowa ya samu abin da Allah ya huwace mishi. Wannan asari na Sayyidina Ali Abdurrazzaq As-Sana'ani ya ruwaito shi a cikin Al-Musannaf, haka al-Imam Al-Hafiz Abubakar Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, da isnadin sa ya zo da matsala ainihin wato saboda Lays ibn Abi Sulaym, ibn Abi Lays wanda yana da rauni, duk da yake an samu wani wata riwaya marfu'iya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Ibn Mas'ud a cikin Mu'jam at-Tabarani, wanda ya zo da wata magana kwatankwacin wannan lafazin. Yana cewa ne Ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a samu shugaba wanda yake zalunci ya fi sauki akan a ce babu shugaba gabaki daya. Wani lafazi kwatankwacin haka. To wannan ya kawo yanzu kamar ya dan yi introduction ne, sai ya ce wa hadhal qismu yajibu alal wulati albahasu, hakanan yace wannan bangare wajibi ne ga shugabanni su dinga tsananta bincike, suna so su gano wato masu irin aikata wannan abu. Wato dole shugabanni zama suna da yan sanda da masu kula da doka waɗanda za su yi policing, za su yi enforcing dokoki, dokokin da za su hana sata da zina da fashi da yankan kai da duk sauran ire-iren waɗannan abubuwa wanda in ana yin su al'umma ba su zauna lafiya ba. Za a shiga cikin kunci da bala'i, za a ainihin takurawa mutane za su kasa yin rayuwa. To wajibi ne gwamnati ta zama tana da enough structure, tana da reliable structure na tara bayanai da ainihin wato sanin bayanai na sirri, da kuma tsara hanyoyi ta yadda ba za a bar mabarnata su hana al'umma yin rayuwa ba. Shine ce wajibi ne akan gwamnati tana bincika irin waɗannan abubuwa. Wa iqamatuhu min ghairi da'awa ahadin bihi, kuma ta dinga tsayar da wannan hukunce ba wai sai wani ya kawo ƙara ba, sai wanda ya kawo ƙara ba, dan yanzu ba haƙƙin wani bane. Kaga idan kaman bashi ne aka cewa mutum, ko aka mishi kazabi, ko wani abu makamancin haka, shine zai kawo ƙara, sannan gwamnati ta sani, sannan ta dauki mataki. Amma irin waɗannan gwamnati ba ta zauna a ce ai shikenan, wai sai in wasu sun kawo ƙara ko sun buga waya sannan za a zo a yi. Wannan ba daidai bane, ba daidai bane za a ce idan gwamnati ba ta da masu sa ido akan hanyoyi waɗanda suke kula da manyan tituna, highway waɗanda za su hana yan fashi. Ba gwamnati ba ta da structure na masu leƙen asiri waɗanda za su hana yin ɓarna a cikin garuruwan mutane. Idan aka rasa haka, to an shiga bala'i. Wani abu da nake so na ƙara anan shine, can da aka ce dole sai an samu shugaba ko da zalimi ne wannan bai nufin shikenan kace to ai dama barin ci gaba da zalunci ba daidai bane a matsayin ka na shugaba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata riwaya shine akwai mutane guda biyu waɗanda cetonsa baya riskarsu sinfani min ummati la tabluguhum shafa'ati yana nan a cikin littafin sunan ibn abi asim cewa mutane guda biyu cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya riskarsu manzon Allah ya faɗa ɗaya daga cikin su yace shine sultanun ghashumun zalimun wa ghalin fid dini yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum yace daga cikin su akwai sultanun ghashumun zalimun shugaba azzalimi wanda yake mai cin haram mai tare duke mutane to kuma wanda yake ghalin fid dini wanda yake mai zakewa a cikin addini dan zafin kan addini kenan to al-muhim anan shine kar ka je kana cewa raka shugabanci na zalunci ai ba komai ko kai ma ba komai a akwai matsala wajibi ne akan shugaba ya samar da tsaro wa al'ummarsa in aka wayi gari aka ce tsaro ya wayi gari ba wai sai ka bar garin ku ka kama hanya ba a cikin gidanka ma za a zo ayi maka zalunci ayi kisa ayi fyaɗe ayi sata ayi wane ne ayi kidnapping to wannan bala'i ya kai bala'i kuma duk wanda yake da hannu a cikin irin wannan barna a bayan kasa babu shakka ya tabbatar kamar da Allah ya faɗa a cikin ƙarshen ayatin da muka karanta inna Allaha sami'an basir kana sami'an basira lalle Allah yana ji kuma yana gani kuma Allah zai dau mataki ko nan kusa ko a nesa Allah ba zai kiyaye wannan zalunci ba da duk wanda yake da hannu akai ko kuma wanda duk ya sakaci a bisa aikin da aka bayar shi jami'in tsaro ne shi ko shugaba ne na siyasa ko na gargajiya ko kuma waɗanda ake cewa wai wasu sarakunan gargajiya suke taimakawa waɗannan ɗan kisa ba dalili din to wallahi kowa ya jira domin zubar da jinin musulmi mumini haka kawai bai ci bai sha ba yafi zama babban bala'i a wurin Allah fiye da a ce a rusa Ka'aba Allah kuma ba zai kyale ba kuma jini yana daga cikin abu da ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ba zai yafe ma wani jinin wani ba ko mutuwa kai a jihadi idan dai akwai jinin wani akan ka sai an fitar da wani haƙƙin jinin Allah shi kyauta haka wajibi ne zama shugabanni sun san wannan wa kazalika tuqamu shahadatu fihi min ghairi da'wa ahadin bihi haka nan kuma za a nemi za a tsaye da shaida akai ba tare da sai wani yazo yayi claim ba shi yasa gwamnati take da abin da ake cewa prosecutor wato wanda yake idan ana shari'a wanda ke criminal case ne ita gwamnati take shari'an da mutumin da yayi wannan crime din da ya sata ko zina ko fyaɗe ko shan ko yayi wani abu makamancin wannan gwamnati take shari'ar da shi wa in kana al-fuqaha qad ikhtalafu fi qat'i yad as-sariq duk da yake malaman fiqh sun yi sabani game da al'amarin da ya shafi yanke hannun barawo hal yaftakiru ila mutalabatil masruqi bimalihi shin kafin akai ga yanke hannun barawo sai an samu wanda aka mai sata yayi claiming cewa wane ya saci dukiyata koko ba sai da zaran an ga mutun da kayan da ya tabbata shi barawo ne ko ba a ga wanda aka wa satan ba ko wanda aka yi wa satan bai zo yayi claiming ba shin za a kai ga hukunci ko ba za a kai ba ala qawlaini fi madhhabi ahmad wa ghairi an yi maganganu guda biyu wasu ce sai akwai da'awa wasu ce ko babu a madhhabin imamu ahmad da ma wasu madhhabi din walakinnahum muttafiquna ala annahu la yaftakiru ila mutalabati al-masruq bil hadd amma sun hado akan cewa ba a buƙatan sai an nemi sai wani ya nemi cewa ina so a yanke mishi haddi a gwamnati ta yanke mishi haddi ba sai wani ya nema ba bal ishtarata ba'dhum al-mutalaba bil mali li alla yakuna lisariqi fi shuba wasu suka shiranta cewa sai an samu wani yayi claiming wannan dukiyar saboda kai ya zama akwai shubha wato ya zama ba sata bane akwai abin da za a gani tare da mutun sai a dauka sata ne alal misali irin yadda muke da samun matsala a cikin al'umma mu wani yanzu misali da an ganshi da mashin a guje sai kawai a ce barawo ne ko kuma ya zo cikin kuskure ya sa mukulli a mashin din da ba nashi ba roba roba ne duk gasu nan iri daya wani yazo kunnawa ya sa mukulli a mashin din da ba nashi ba kafin ka ce kanzil an yi ihu barawo kaga wannan akwai shubha ba sata yazo nufin yi ba kuskure ne yayi kafin yayi bayanin me ake ciki sun kona shi saboda hauka irin ta mutanen mu jama'a sai kuma bayan an kona daga bai a gane kuma a to ai ga wani mashin ga kuma mukullin yayi di ya ibn din shi Allah ubangiji ya kyauta irin wannan rashin hankali yana faruwa ga al'umma shi zatin farko muka faɗi cewa da akai wa idha hakamtum to da shugabanni kar yake waɗanda suke da wato matsayi na doka tanadin doka ya ba su wannan iko suke da ikon yin hukunci da zattarwa wanda da yaje shiga wannan abun bai da iko san ya zubar da jini kuma Allah zai tambaye shi wadar kisumu yajibu iqamatuhu ala sharifi wal wadi'i wannan bangaren na doka doka ta shafi haƙoƙin Allah haƙoƙi waɗanda za su zaunar da al'umma lafiya wajibi ne a tsaida haddi akai akan kowa ala sharif mutum shin mai daraja ne shi a cikin al'umma wani babba ne wal wadi'i da wanda ba kowan kowa ba wal qawi da mai ƙarfi wal da'if da mai rauni ƙarfin kuɗi ƙarfin sarauta ƙarfin fada aji karfin yawan dangi wanda yake da rauni ta kowane bangare na wadata ko talauci ko menene wala yahillu ta'tiluhu wala bi shafa'a la bi shafatin wala bi hadiyatin wala bi ghairihima baya halasta a gofantar da haddi irin wannan ta hanyar ceto wani ya bada ya nemi ceto wato ya nemi bili ko ta hanyar ainihin kyauta wato irin abin da ake bayarwa alheri da ake cewa a ba ma'aikatan kotu ko alkali ko yan sanda ko wane ne a lalata wannan case din ko bi gari ma ko kuma da wani su wato wani daga can sama a ce yana da interest akan case a lalata case din wala ta hillu shafa'atu fi bi halasa ma kai kaje ka nemi a baka bilin mutumin da yayi irin waɗannan barna wanda yayi kisan kai ko yayi ainihin zina ko yayi sata ko yayi fashi ko yake kidnapping ko yake fadi karkaje kai kace a baka bilin shi bi halarta gare ka ba kuman attalahu lidhalika wanda yaje yayi ya shiga ya fita aka lalata case irin wannan sawa'un kai lawaya ne ko dan sanda ko wani babba ko wani siriki ko wani jami'in dake da mukami a cikin gwamnati kaje ka shiga ka fita ko mai kudi kashe kudi saboda danka ko sirikinka ko wanka ko dan garinku ko almajirinka yayi wani babban laifi irin wannan kaje ka anso shi aka lalatar da wannan abu aka lalatar da haƙin al'umma mala yace wa huwa qadirun ala iqamati walhalin za a yi tsaida haddin zaka yi tsaida haddin amma kake tsaida haddin koda kani alkali fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mishi mala'iku sun tsine mishi sauran mutane ma duk sun tsine mishi albarka la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah ba zai karba abinda kake yi ba abinda yake farilla ko kuma nafila da kake Allah ba zai karba ba wa huwa mimman ishtara bi ayati Allahi samanan qalila wanda dai haka dai cikin wanda suke sai da ayoyin Allah da kankanin kuɗi malin ya maza yace warawa Abu Dawud fi sunanihi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi sallama sayyidina Abdullah dan Umar ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alayhi wasallama kamar yake cikin littafin sunan ta al-Imam Abu Dawud as-Sijistani baya ga Abu Dawud al-Imam Ahmad ma ya ruwaito shi da al-Imam Abdul Razzaq as-Sana'ani a cikin al-Musannaf haka al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra haka al-Imam kafin Baihaqi haka al-Imam al-Hakim wa min tariqihi al-Baihaqi dukkanin surato da isnadi wanda yake al-Imamul Mundhir ya hassana shi da kuma al-Imamu Sheikhul Islam Asani Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa mai suna A'lamul Muwaqqi'in ko I'lamul Muwaqqi'in la ba'asa ga wata fa'ida kankanuwa da fatan ta amfane mu ni da ku insha Allah wannan malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya na da littafi shahararre ana buga shi a cikin mujalladi 6 shine A'lamul Muwaqqi'in ne ko I'lamul Muwaqqi'in A'lam da fataha ko I'lam da kasra to akwai tattaunawa da malamai suka yi sosai akan wannan akwai daga cikin malaman wannan zamani akwai malam Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya gafarta mashi babban professor wanda yake yana daga cikin malamai da suka suke matsayin mukhtasun ikhtisasiyun wato specialist ne shi akan littafan Ibn Qayyim al-Jawziyya ya karanta su gaba daya ya musu tahqiqi ya jagoranci wani mashru'i wani project na tahqiqin littafan sannan akwai kuma babban muhaqqiqi shine mashhur Hassan al-Salman jazahullahu khairan wanda ya tahqiqi littafin aka buga shi a cikin mujalladi 6 da sirrin sassa dukkanin sun tattauna akan wannan mas'ala musamman game da batun tabbatar da sunan littafin to a takaice abin da nake son ce shine shi littafi idan sunansa kaman dani agun wa ake fara jin sunan da agun ubansa cewa na sa masa suna kaza to daka idan ana so a tabbatar da sunan wani littafi abu na farko shine sai a bincika menene sunan da mai littafin isan ya masa to daka bincika sai aka tarar tsakanin i'lamul muwaqqi'in da alamul muwaqqi'in shi da kanshi ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah a wurare littafin sa kamar cikin littafin igastul lahfan ya kira sunan littafin da suna ma'alimul muwaqqi'in haka cikin al-fawaid da cikin at-tibyan fi aymanil qur'an wannan shine asalin sunan da ibn qayyim har ila yusul littafin shi wanda yake ce mishi at-tibyan fi aqsamil qur'an wanda yake tafsirin rantsarantsi dake cikin al-qur'ani to shi yasa mene aymanil qur'an to a waɗannan wuraren guda uku duka ya kira shi da suna ma'alimul muwaqqi'in sai kaje ya ce fi kitabil ma'alim mun yi magana a cikin littafin al-ma'alim to wannan na farko kenan shi ga abin da yake yi sunan littafin sai kuma ɗaliban sa wanda ya tarjuma sa shine Khalil bin Aybak As-Safadi al-Imam As-Safadi da ka sani a cikin littafin Al-Wafi bil Wafayat da kuma littafin Ayanul Asri wa Awanin Nasri ya kira shi da suna A'lamul Muwaqqa binna Ma'alimul Muwaqqi'in a wannan wuraren guda biyu wani daga cikin ɗaliban Ibn Qayyim har ila yau babban ɗaliban shi na kusa da sosai shine Ibn Rajab bin Al-Hanbali rahimahullah babban mausu al-littafin malamin nan shi kuma al-littafin shi mai suna Zailu Tabaqatil Hanabila ya kira shi da suna A'lamul Muwaqqi'in da fataha A'lamul Muwaqqi'in a cikin littafin shi Zailu Tabaqatil Hanabila to shi ko to daga nan kuma duk waɗanda suka yi tarjuman abin nan Ibn Qayyim al-Jawziya sun dauko tarjuman ne daga wannan tarjuma ta Ibn Rajab daga cikin su akwai Ibn Hajar a cikin Ad-Darul Kamila da Dawudi a cikin Waqatul Mufassirina da Suyuti a cikin Baghayatul Wu'a fi Akhbarin Nuha akwai Ibn al-Imad al-Hanbali a cikin Shadaratul Dhahab fi akhbari man dhahab ya kira shi da suna A'lamul Muwaqqi'in a wajen tarjuma Aisha kuma ya sake kiran shi da suna I'lam Ma'alimul Muwaqqi'in to haka waɗannan sune sunayen littafin da aka sani to a wannan zamanin da muke rayuwa sai aka yi isarar wata qadiyya shin wai me yake nufi da sunan littafin shin A'lamul Muwaqqi'in kaga in muka lura da kyau safadi shi ya fara kiran sunan littafin da A'lamul Muwaqqi'in da fata wanda ɗayan biyu ko dai a ce sorry ba safadi ba binnan Ibn Rajab ko dai a ce to Ibn Qayyim ya kira littafin da suna biyu ma'alim da a'lam shi da kanshi ya bashi suna ma'alim kuma Ibn Rajab ya ji daga wurin shi cewa ana iya kiran shi da a'lam ko kuma a ce Ibn Rajab ya yi tasarrufi ganin kamantakeke ne tsakanin a'lam da ainihin ma'alim domin a'lam na nufin daga alam a'lam kaga shine wato shakhs lahu athar kenan mutumin da yake da wani tasiri ko kuma wato kibaru ahli fatwa ko kibaru nas shi kuma ma'alim yana nufin dilalat daga ma'alam wato alamomi sai zama kenan wato akhbaru ahli fatwa to me Ibn Qayyim ke nufi da littafin nan ko dai a ce yana nufin wannan littafi ne da zai kawo manya-manyan masu ba da fatawa ya kawo labarinsu to ya kawo kuma wannan duk da yake ba shi ne abu mafi yawa na littafin ba ko kuma a ce yana nufin manya-manyan ƙa'idojin da ya kamata masu fatawa su bi shi zai zama a alam kenan ko kuma a ce yana baiwa masu fatawa dokoki yana sanar da su dokokin da ya kamata su sani shine ilam an samu kuma wasu malamai da suka dinga yin littafai masu suna ilam din da haka sai wasu suke ganin tunda an samu wasu na fada to halal shi ma a irin nan ya bi sawu mashhur Hassan Ali Salman da shi da wancan malami Bakar Abu Zaid sun tattauna akan wannan mas'ala da yawa shi ko Ibn Qayyim na shi dai da ya faɗa ma'alim ne kamar yadda misali muke da ma'alimus sunan na Khattabi da littafin shi ɗaya A'lamul Hadith wanda shi ne sharhin Bukhari da aka fara bugawa to wannan yasa sai suka tattauna dogon tattaunawa wanda ta kai ga su malaman nan kaman shi mashhur ya take akan cewa shi yana ganin ilamul muwakkiina ne tare da cewa dama kuma wannan shine ya shahara abinda akai ta bugawa sunan littafin kamar yadda Bakar yake fada amma dai su malaman ga abinda suka fadi haka in ana so aiwa mas'alar wato a ce me ake nema abinda ake ce ma nas fi mahallin niza to asalin abinda shi malamin ya fada shi za a dauka kamar littafin sharhin bukhari ne na ibnu hajirin muqaddimarsa ya shahara ana buga shi da suna hadith sari amma kuma shi an ga rubutun hannun ibnu hajirin shi kuma huda sari ya fada huda sari da ainihin wato dalil mai fata da alif ya bisa ba hadiyu ba amma kaga ya shahara hadiyu ake bugawa wannan fa'ida asali na same ta ne daga malamina shine malam Al-Qasim Umar Jibril Hotoro wanda ake ma abin nan alkunya da Abu Shubayl hafizahullah a wata tattaunawa da muka yi a wayar tarho a wani lokaci a baya sai daga baya kuma sai na je na sake duba ta a cikin wannan littafai kamar misali littafin shi Bakar na Ibn Qayyim al-Jawziyya hayatuhu wa atharuhu da kuma muqaddima da shi mashhur yayi ma littafin alamul muwakkiin din ko ma'alimul muwakkiin da kuma wannan littafai na tarjuma dukkanin su alhamdulillah sai da nabi su danganin na sake duban me waɗannan abubuwa suke ciki dan haka in ma har mutun zai magana akai kar ka zo kai ka ce kaza kuskure ne kai batti kai ka ce ai fadan kaza kuskure ne wannan sai ka zo ya zama kuma kai ne kake cikin kuskure ka suranta mas'alar kai describing ɗinta yaya take sannan sai kai hukunci akai ko kuma ka bar kowa ya hukunci domin ta gaskiya tana da wani haske kamar da zo a cikin hadisi inna lil haqqi nuran akwai wani haske da zai bayyana idan aka ji gaskiya Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan dai kawai yar fa'ida ce kankanuwa ba shine asalin katamu to kuma cikin da malai yake cewa riga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hala shafa'atuhu duna haddin min hududillahi wanda shedarsa ta shiga tsakanin wani haddi daga cikin haddojin Allah kamar yadda muka faɗi takrijin hadisin al-Imam Ibn al-Qayyim ya inganta shi a cikin ma'alimul muwakkiin da haka Zahabi a cikin kaba'ir haka Ahmad Shakir a cikin ta'liqin sa ga Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal akwai shahidi ga hadisin dake wajen Ibn Abi Shayba da kuma al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani a cikin al-Mujam al-Awsat daga Abu Huraira mawqufi gare shi da Abu Ya'la ya ruwaito da kissa daga Ali dan Abu Talib wanda kissa ce sananniya Ibn Abi Shayba ya fita da ita kissa ita ce wata rana an kama ainihin wani barawo sai da Abbas sorry da Zubairu da Abba da Ibn Abbas da Ammar sai suka sake shi da suka sake shi sai Ikrima mai riwaya yake ce ma malamin shi Ibn Abbas bi isa ma sana'atu Allah wadaran wannan abu da kai a kama barawo ku bar shi ya tafi sai Ibn Abbas yace mishi la ummalaka kai kaniyanka kamar misali yace ka ci gidanku wannan rashin kunya ne wannan ni zaka ce mun tabbal lima fa'altu baka da mutunci a shi irin wato dai ya mishi tsawa yace in kai ne aka kama aka saki ba za ka ji dadi ba to wannan kafin a kai ga sai Ibn Abbas yake ce mishi annabi ya hana ne idan an kai gaban sarki idan an kai gaban shugaba amma kafin ka kai gaban shugaba za ka iya fiyewa za mu zo mu ji wannan insha Allah wannan duka shawahidi ne akan wannan riwaya Ibn Abbas Ibn Umar yake cewa manzo Allah yace wanda duk cetan shi ya shiga tsakanin wannan wato tsakanin ya shiga tsakani da wani haddin Allah to wannan ya mada kanshi a matsayin kishiyan faqabbab da Allah fi amrihi ya rada kanshi a matsayin kishiyan Allah wajen al'amarin Allah wato ya rada kanshi a matsayin wani abin bauta kuma bayan Allah ya zama fir'auna kenan shi ma ومن خاصم في باطل wanda duk ya shiga cikin wata rigima ya san cewa ba gaskiya bace rigima ce ta karatu ko ta addini ko ta rigima akan wata shari'a akan wata gona ta gado ko fili ko dukiya ko wata irin husuma ce kaje ka shiga fi batilin ba akan gaskiya ba wa huwa ya'lamu kana sane lam yazal fi saqatillahi hatta yanzi'a wannan mutumin ba zai gushe ba cikin fushin Allah har sai ya fitar da ya cira ni shi daga wannan rigima. Wallahi jama'a ya kamata mu tsaya mu kula da wannan hadisi. Ku duba ku ga irin rigingimu da mutane suke sanya kansu a cikin barna, rigingimu na magana na musu na jayayya, rigingimu na aure ko gado ko saki ko azumin sittu Shawwal ko wane ne mutum ya shiga rigima da bai san kanta ba. Rigingimu na tsakankanin makwabta ko ƴan wata kungiya ko abokan zama ko miji da mata, duk wata rigima da baka san kanta ba, har akwai mutanen da ake daukan su ƴan zuwa kotu su yi shaida, su yi shaida akan wanda ba sani ba. To manzo Allah ya ce ba za ka gushe ba cikin fushin Allah hatta sai ka cire hannunka daga wannan rikici. To dole sai yana cikin wani rikici, ya shiga cikin wata husuma da barna, ya ma zai cire hannun shi daga cikin, ba haka ba, yana nan cikin fushin Allah. Yace wa man qala fi muslimin ma laysa fihi wa bisa fi raddatil khabali, haka ake kan da shi raddatil khabali, raddagha ana cewa, raddagha ana cewa kuma raddagha ko ai madalun dauri ko a masa fataha. Duk wanda yaje ya shiga cikin wato ya fadi wani abu game da wani musulmi wanda ba haka ba. Wa man qala fi muslimin ma laysa fihi, ka kalli wani babban malami a cikin musulmai ka ce wai bai taba zama ahlus sunna ba, ko khawariji ne, ko dan bid'a ne, kuma ba haka bane a wurin Allah, ƙarya kake mishi, to nan alkiyama za a tare ka a cikin wata kwata. Radgha shine kamar a ce wani sokawe na alkhabal, na lalataccen mugunya. Alkhabal shine alfasad, kamar yadda can Allah yake cewa la ya'lamukum khabala, to shine abin da ya lalace mata tarakwata ko soka awaye ko wani abu wanda ya lalace na mugunyar dattin jikin iwar mugunyar ƴan wuta. Kai da kaje kace wance mazinaciya ce kuma ba haka bane, kace wani barawo ne, wani yayi babake ne, wani ya ci amana, wani ya ci dukiyar marayu, wani yayi kaza, wance tayi kaza, shugaba ya ce kaza bai fada ba, kaje ka fada a Facebook ko ka fada a gidan radio ko sojojin baka ne kai, ko kaje ka fada a majalisa ko kaje ka fada dai ko me ya ka fada game da wani musulmi wanda ba haka ba. Shi sa da naka yake da hadisi da Annabi yake cewa fali yaqul khairan aw liyasmut, ka duba ga inda mutane suke kutsawa cikin mutuncin musulmai jama'a, ba sa jin tsoron la la yakhafuna darakan wala yakhshaw, ba sa jin tsoron komai, ba sa jin tsoron la yakhafuna uqbaha. Mutum yana tattarawa kanshi zunubi iri daban-daban bai sani ba, kamar da Annabi yake cewa mutum zai fada kalma kwaya ɗaya bai san za ta kai shi cikin huwatu jahannam. Ya jama'a wallahi kowa ya kiyaye bai ba a hankali, kowa ya fara jin tsoron shi abinda zai shige shi. Kaji mutum yana cewa yana jin tausayin wani, a ji tausayin kanka tukunna kai, kai ka tsallake siradi ne, kaji tausayin kanka kai tukunna ka samu kabira. Daka jama'a wannan ba karamin bala'i bane, za a je a tsare mutum a cikin radghatil khabal. Al-Imam Ibn al-Asir yake cewa, yace tinun wa wahlun kathir, abin nan tabo ne da damulallan tabo mai yawa, diwa ce da tabo mai yawa. Me yasa yake ce mishi na al-khabal? Li'annaha takhbalu aqala sharibiha, wanda zai shiga ciki idan ya shiga ya kwankwada, a ce mutum yanzu ya fada masai ya sha kashin masai, irin masai wancan na gargajiya ko soak away irin wannan na yangayu, wanda yake cike da kashi da ruwa misali da abubuwa na datti, idan mutum ya fada kuma ya sha dole hankalin shi ya gushe. Wa tufsidu halahu, haka yado a cikin al-Mufhim na sharhin Sahih Muslim na al-Imam Abu Abdullah Abu al-Abbas al-Qurtubi, yace za ta fada cikin, annan za a saka mutum nan ne masaukin sa, hatta ya khruja mimma qala, har sai an wanke shi, sai an ainihin wato yi mishi wannan shine ruman din shi, sai an biya bashin duka iya abin da ya fada din nan na cin mutunci da cin zarafin musulmai. Ki da ya rasulullah wa ma radghatul khabal, aka ce ya manzon Allah menene kuma radghatul khabali? Yace usaratu ahlin nari, yace usara shine sadid, mugunya, diwa, irin abin da ke fita daga ciwo ko gyambo ko maruru wanda ake matsewa da irin dattin jikin su na konar wuta mai wari din nan, wanda in aka fito su ma waɗanda aka musu azaba za kai su aljanna, za a tare yana wari, warin da ma mutane za su ƙara, za a kyamace su in sun ce in an ce a kawo su aljanna. To irin shi din nan a ciki za a saka mutumin da yake abin nan cikin wannan as-sadid was-sadid huwa ma yasilu minhu min ad-damil fasid wal qay shine abin da ke gudana daga jikin ƴan wuta na lalataccen jini wanda ya rube ya lalace ya kone jahannama ta kona shi da kuma iwa da mugunya na gambo na dukan da mala'ikun gidan wuta suke musu to wannan shi za a tara shi daga ana tara kashin kashi a cikin masai ko ake tara shi a cikin sokawe na ƴan gayu ko ake tara kwata ko wani kuzazzabo da ka sani a cikin anguwar talakawa da yake cike da kwata to haka za a ce kowa wannan na duniya a dauke ka tsoma ka ciki a ce sai an gama wata shari'a ya kake ji kai wani lafiya ce to a saka a cikin wannan kwatan ka zauna a ciki kwana da kwanaki sai an gama wata shari'a tukunna in ka fita lafiya sannan a cire ka daga ciki ya kake tsammani da wannan ya kamata mutane su tawo cikin haicin su Allah ubangiji shi kyauta shine mallai yace fadakara nabi sallallahu alaihi wasallam al-hukama wa shuhada wal husama wa haula'i arkanul hukmi kaga nabi sallallahu alaihi wasallama sai ambaci alqalai masu yanke hukuncin wa shuhada da masu bada sheda wal husama da masu binnan wanda suke da husuma wato abokan yin shari'a kaga shi kansa alqalin ko gwamnan ko sarkin in ya hana a yanke hukunci ceton shi ya hana yanke hukunci ya shiga cikin bala'i sannan wanda yaje shiga cikin husumar da ya san ba tashi bane kaje kai takaddun ƙarya kace fili naka ne alhalin ba naka bane kaje kai takaddun ƙarya kace gida naka ne alhalin ba naka bane kaje kai rigima akan wata gona ko wasu kayayyaki ko wani abu daga cikin wanda ake rigima akan su kace naka ne shine husuma ko kuma kaje ka kulla mutane wani sharrin da ba haka yake ba to haka kuma wanda za a kira shi mai zo ya bada sheda mallai yace wa haula'i arkanul hukmi wadannan sune rukunnan hukunci wato wadanda suke da su ake yin rigima da mai yanke hukuncin da wanda ya kawo karan da wanda zai bada sheda wanda sanadiyar sheda shi za a yanke hukuncin to za mu saurara a nan lokaci ya kuri mana sai Allah ya kai mu darasi na gaba inda zamu tashi a inda mallai yake cewa fi sahihaini ana aisha radiyallahu anha anna quraishan ahammuhum sha'nul makhzumiyya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.